muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niya, Nomad FM da kuma Dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanku da wannan dare. Mu kuma barkanmu da yammacin wannan rana ta Talata, 31 ga watan Disambar shekara ta 2019, wanda ta yi daidai da rana ta ƙarshe a wannan shekarar. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke kawo muku shirye-shiryen kai tsaye daga nan Washington DC. Idan bayan kun saurari labaran duniya, za ku ji rahoto akan wata gobara da ta lakume miliyoyin naira a jihar Filato. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Bayan nan, za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Maudu'inmu na yau shine, wani irin shiri kuka yi wa wannan sabuwar shekara ta 2020? Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-5. Amma duk kamun mu kawo muku waɗannan, sai mun fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan Talata, kungiyar kasashen Larabawa ta yi kiran da a dau matakan hana abinda ta kira tsoma bakin kasashen waje a Libya bayan cimma wata yarjejeniyar soji da harkokin teku da kasar Turkiya ta yi da gwamnatin Libya da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita. A wani taro a hedkwatar kungiyar da ke birnin Al-Ahira, kamar yadda kasar Masar ta bukaci a yi, wakilan dindindin na babbar kungiyar da kasashen Larabawa sun amince da wani kuduri mai jaddada wajibcin hada tsoma bakin wanda ka iya janyo kwararowar masu tsoron ra'ayi daga kasashen waje zuwa Libya. Sun kuma nuna abinda suka kira mutukar damuwarsu kan yadda matakan soji ke dada sa matsalar Libya tsanani, wanda hakan ke kuma yin barazana ga tsaro da kwanciyar hankalin kasashe makwabta da ma yankin baki ɗaya, inji su. Ranar Litini, manzon Majalisar Dinkin Duniya a Libya Gassam Salami ya ce yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Turkiya da Libya na nuni da yadda tashin hankalin da ke wargaza wannan ƙasa ta arewacin Afirka ke daɗa muni. Dubun dubatan 'yan Iraki sun kunna wuta tare da jefa duwatsu a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza a yau dinnan Talata, da nuna fishinsu kan irin martanin harin jirgin sama da Amurka ta kai makungiyar Hatib Hezbollah, wadda Iran ke marawa baya a Iraki da kuma Siriya. Amma a Washington jiya Litini, jami'ai ba su ba da wani haƙuri ba wajen bayyana dalilan Amurka na kai harin. Wani martani ne sojojin Amurka suka gaggauta mayarwa saboda harin da aka kai a sansanin Kirkuk, wanda ya yi sanadin mutuwar wani ɗan kwangila ba Amurka tare kuma da raunata wasu sojojin Amurka da na Iraki. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon jakadan Amurka a Rasha, John Sullivan, ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Anatoly Anatolov a birnin Washington DC. Ɓangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi kan halin da ake ciki da kuma yiwuwar inganta dangantakar Amurka da Rasha, a cewar ofishin jakadancin Rasha a wata rubutacciyar takarda wadda ta biyo bayan ganawar ta jiya. Sullivan, wanda ya yi aiki ƙarƙashin gwamnatoci biyu da suka shuɗe, kama kuma na hannun damar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne, ya samu amincewar Majalisar Dattawa ranar 12 ga watan Disamba, an rantsar da shi ranar 23 ga wata. Tsohon shugaban kamfanin kera motoci Nissan, Carlos Ghosn, yau Talata ya ce ya tafi Lebanon don gujewa abin da ya kira rashin adalci da bita da kullin siyasa a Japan, inda yake fuskantar tuhumce-tuhumce da yawa na almundahanar kuɗi. Yanzu a Lebanon nake, kuma ba za a sake tsare ni a murɗaɗɗen tsarin shari'ar Japan ɗin nan ba, inda ake ayyana laifi bisa hasashe, ake yawan nuna bambanci, ake kuma danna haƙƙoƙin bil'adama, wanda hakan ya matuƙar saba ma nauyin da ya rataya a wuyar Japan a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa, da kuma jejeniyar koko yarjejeniyar da ya kamata ta mutunta, in ji shi. An sha kama gwashin tun bayan da aka fara tsare shi a watan Nuwamban shekara 2018, amma aka sake shi kan beli. Ko da aka sake shi, an buƙaci ya ci gaba da zama a Japan, kuma a cikin sanarwar bai bayyana yadda ya bar ƙasar ba. Gwashin ɗan ƙasar Faransa ne da Brazil da Lebanon ya musanta zargin da ake masa. Babbar mahaukaciyar guguwar, wato guguwa ta ƙarshe a wannan shekarar, ta haifar da yadayi mai tsanani a sassan Upper Midwest, kuma tana tahowa da dusar ƙanƙara da ma ƙanƙarar a jihar New England a nan Amurka. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, wanda ya fara a shiyar arewa maso yamma ta Pacific, yana kan hanyarsa a duk faɗin ƙasar, wanda ya shafi miliyoyin mutane gabanin bukukuwan sabuwar shekara. Mahaukaciyar guguwar ta kawo dusar ƙanƙara mai yawa jiya Litinin a sassan jihohin Minnesota, North Dakota da South Dakota, wanda ya kai santimita 53 na dusar ƙanƙara da ya taru a cikin yankunan da ke fama da bala'in, sannan ya janyo hatsarin ɗaruruwan motocin da kuma katsewar manyan hanyoyi da ke kaiwa jihohi.
To, a gaida kalmasi da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga labaran duniyar, bari mu shiga duniyar rahotanni. A daidai lokacin da ake murnar shiga sabuwar shekara ta 2020, wasu al'umma a birnin Jos za su fara sabuwar shekara ne da jimamin asarar da wata aukuwar wata gobara ta laƙume wasu ƙadarori nasu na miliyoyin naira. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto, ta kuma aiko mana.
Yan kasuwan sashen yan tifa da ke kasuwar katako a nan cikin ƙwarar Jos na ci gaba da alhini bayan wata gobara da ta tashi a kasuwar ta lashe dukiya na miliyoyin nairori. Yayin da na isa sashen da gobarar ta lashe, na tarar da jama'a na tattara ƙonannun kwanon rufi da ƙarafan injinan yankan katako cikin alhini da juyayin asarar da suka tafka. Shugaban sashen kasuwar na Bodi B a katako, Lawal Kamal, ya ce wutar lantarki ce ta haddasa gobarar.
Allah dai ya riga rubuta cewa dai hakan sai ta faru, don wutan yana ci da kin san rumfuna ne musu yawa,
abun katakai
yawa, akwai katakai kuma akwai shagunan da ake aikin kaman mai, don akwai masu gyaran mashina nan da abun nan, to akwai mashinan ma dai da suka kokone abubuwa dai yawa dai an yi asara tsakanin Allah.
To yanzu kun iya kiyasta adadin abin da aka rasa nan?
Gaskiya sai dai kare ayi kiyasi, amma gaskiya an rasa kaya kan na miliyoyi kan. A baya kuma akwai kayaki na manyan motoci wanda aka ajiye, wanda su ma gaskiya kaya ne masu tsada, kuma nan akwai masu irin kasuwanci wanda suke sayar da irin plastic din nan. Wani ma shekaran jiya offloading kaya nan wajen, kuma duka bunto ashes, akwai masu building materials, akwai furnitures, duk akwai dai kaya ciki. Fikin ga asaran da yawa, sai dai ayi kiyasi, amma gaskiya kaya,
amma in an ci kiyasta zai kai kamar nawa?
From above 15 miliyan above, gaskiya
amma miliyan 15
15 insha Allah, saboda gaskiya akwai kayaki a cikin shaguna.
To yanzu kana ga kaman me kuke bukata musamman a nan, tunda na ga yawanci rumfuna ne, kaman a ce waɗanda ba wai ginannu ba?
Dama gwamnati mun dade muna bibiyan su, amma gaskiya mu ba sa mana abin da muke bukata, saboda abin da yake faruwa shine wajen kasuwa ne wanda gwamnati take generating revenue a wajen, amma kuma su damun su abin da zai shigo musu ba abin da su za su fitar ba. Amma kuma har yanzu dai mu dai ba za mu daina ma gwamnati magana ba, da kuma mun requesting ma mini port na fire service tunda yanayin wajen da irin yawa kasuwan waje ne wanda ake amfani da wuta. So irin abu haka in ya tashi kafin a ce distance din da za zo in dai akwai koda mota ɗaya ne zai rage wani dan damuwa.
Wani dattijo mai suna Umaru Aliyu yace yayi asarar injina da wasu kayayyaki.
Na rasa injina da tayoyi da rumarumai duka na rasa da sutuwa tubai da mai kayan dai aikin taya duk mun rasa shi a gurin.
To yanda na ganka dattijo ne kuma na san cewa akwai iyali yanzu gashi kai wannan rashi kana ganin kamar zai shafi rayuwar iyalinka?
Dole ne tunda kin ga sai na zo nan a magama nake ba jihar Bauchi za mu zo mu nema mu shiga mota mu koma da sahu mu dawo mu nema mu koma. To muna ga yawa Allah in alheri ne ya zame mana ya kara mana. To yanzu ba mu san yanda Allah zai da bayin sa ba.
Shi ma wannan mai suna Paul Madi wanda yayi bayani cikin turanci yace yana gida da misalin karfe 3 na asuba aka shaida mishi labarin gobarar. Yace ba wani abun da na tsira da shi komai ya kone. Idan gwamnati za ta gina mana shaguna ko ta bani wani abu zan yi murna. Wannan ba shine karo na farko da kasuwar ta katako ke konewa ba. Ko a kwanakin baya ma bangaren masu sai da hatsi ya kone an kuma yi asarar makudan kudade. Duk kokarin da na yi don jin ta bakin hukumomi ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Lallai kan Allah shike badawa kuma shike amshewa. Allah ya maida alkhairi. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Masu saurare, wani irin shiri kuka yi don shiga sabon shekara ta 2020 da kuma fatar da kuke da shi a cikin wannan shekara? Kamun mu ainihin bude layinmu bari mu shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Almasi na gafa kana ta dan rawa da wannan wakar ta shigo. To lalle to ga wani kira mun samu daga jihar Niger, wake magana.
Assalamu alaikum, sunana engineer mai gero makeri lulukon ta gore jihar Niger.
To engineer muna sauraron ka.
To doctor ai fatan alherin da muka yi wagga sabon shekara da shiga yau 12 dare. Allah tabbatar mana alheri ya kara mana lahiya da zama lahiya. Waɗanga hare-hare da kirafa da ake yi wagga sabon shekara to Allah wani maganin su.
To Allahumma amin. To engineer baya ganin kuma me ka shirya mai ta sabon shekara?
To insha Allah shirye-shiryen da muka yi mata na game da ilimi.
Eh.
Muna son mu samu canje bisa ga wagga shekara ta gabata. yaranmu a samu ilimi mai kyawu. Ita ma gwamnati ta yi kokari malaman makaranta a tallafa musu, a zanka ba su haƙƙin su yadda ya kamata, kuma a gyara albashi har a samu wata ma'aikata, wani ma'aikaci na sha'awa ya koma koyarwa.
To mun gode injiniya, bari mu tafi jihar Taraba. Wake magana?
A Naija.
To Naija ne? To Naija, muna jin ka.
Ibrahim mai wanke hula daga garin Mai Gode a Kimba.
To Mala Ibrahim, muna jin ka.
To lalle ni babban guri na kuma da ainihin abin da nake kira ga ƴan uwana talakawa musamman na ƙasar mu ta Najeriya. Addu'a ya kamata mu dukufa duk wani wanda yake kawo mana cikas da matsaloli a Najeriya nan da duniyar musulmi gaba daya. Allah rusa mana shi, ya kawo mana ƙarshen shi. Abinda nake fata kenan, kuma abinda dukkan wani talakan Najeriya yake fata kenan.
To su ko ita gwamnati kuma fa?
Gwamnati ma muna mata addu'a. Alƙawarin da suka ɗauka Allah ba su ikon cikawa game da ainihin alƙawarin da suka mana na hanyoyi, ilimi, ruwan sha, wutar lantarki da sauran ma'aikatu zuwa ainihin kamfanoni, abinda muke fata kenan.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi garin gwamna. Wake magana?
Dr. Yusuf Aliyu Arande, barka da lasariya.
To barka ka dai Malam Murtala.
To sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa a Kano, tarayyar Najeriya.
Muna sauraron ka.
To a kuma na ji daɗi da na zamanto na samu layi a cikin wannan shekara na ƙarshe a wannan tasha naku mai albarka. To masha Allah, to abinda gaskiya ba za mu manta da shi ba, gaskiya shine wannan shekara kuma ba mu fata ya ƙara maimaituwa, shine cewa maganan sace-sacen nan wadda ta kai ya tada mana da hankali fiye da yadda ba a tunani, muna ƙara roƙon Allah ya kai ya ƙara kawo mana irin wannan abu a Afirka da duniya ma gaba ɗaya. Maganar tsaro kuma muna fata a ce tsaro a wannan shekarar da mu shiga, gwamnati in za ta kwashe dukkan bojet da za a yi gwamnatin tarayya ba ma na jiha ba ta sa kan tsaro, muna goyon bayan haka. Kuma muna ƙara roƙo a shirin nan naku na da wanda ake yi na sai bango ya tsage, da fatan shugaban wannan tashar naku yanzu zai ji mu a dawo mana da shi, musamman ma a Kaduna nan da sauran shirye-shiryenku irin in ciki, inda gaskiya duk muna fata a ci gaba da barin su, fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, bari mu tafi jihar Adamawa. Wake magana? To layin Adamawa ya tsinke, mun samu wani kira daga Kaduna. Wake magana Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To dakta, ina maka barka da dare.
To barka ka da.
To alhamdulillahi, gaskiya al'amari akwai abubuwan ci gaba wanda muka gani dangane da ita kanta wannan shekara wanda su za ta wuce, wanda daga yau muke ban kwana da ita. Kuma kaga yana ɗaya daga cikin a wanda muka yi zaɓe na wanda zama shugaban wanda suke kiran waya a gidan wannan biyoyi da masoya wannan gida. Na biyunsu kuma muna yin jinjina ta musamman ita kanta ga wannan tasha ta biyoyi sashen Hausa ɗin nan da aka taso musamman a matsayinka na wakilin gidan rediyon Amerika, ka zo har Kaduna ka gana da mu a matsayin mu na masu kiran waya. Wannan abun gaskiya ba za mu taɓa mantawa a cikin zuciyarmu ba. Kuma na uku su muna fatan kamar yadda shi Murtala ya yi roƙo dangane da waɗannan shirye-shirye naku, kamar yadda muke samun dama muna samun shiga, to muna fatan in akwai yiwuwa za a dawo man da shi. Kuma ba za mu taɓa mantawa irin yadda shi kanshi shugaban wannan sashen Hausa Malam Ali Mustapha Sokoto wanda ya zazzo Kaduna, kuma muna farin ciki da wannan zaɓen shi da aka yi a cikin wannan 2019. Muna fatan yadda aka zaɓe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa zaɓen shi zama alkhairi ga al'ummarmu da kuma ku ma'aikata baki ɗaya. Kuma babu shakka da ƙarshe ina yin jajena ga mutanen Jos wanda suka samu wani itila'i na gobara, Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu da alkhairi. Kuma dakta ne muna godiya.
Mun gode Malam Musa. Yanzu bari mu koma jihar Kebbi. Wake magana?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Magana da Sheikhu Araba Asara. Ina kiran ku daga Birnin Kebbi.
To Malam Sheikhu, muna jin ka.
To abinda Sheikhu Musa Garo ya faɗi da Murtala duka sun biyo bayana ne ɗazu da Mareti. Na yi magana game da problem ɗin da ke faruwa a Najeriya. To muna so in sha Allah wannan shekarar da za ta kama, muna so shugabanninmu su sa tsaro sosai-sosai.
To Allah ya sa sun ji. To Allah ya sa saƙon ya kai gare su.
Kuma muna yi muku barka da sabuwar shekara ta gobe.
To muna godiya, mu ma muna taya ku murnar sabuwar shekara. To masha Allah, bari mu tafi jihar Nasarawa. Ke magana a Nasarawa?
Alaikum.
Wa alaikum salam, wake magana?
Balala dan ne nan masallacin Juma'a na unguwar Shugabar Kano local government na Taraba State.
To malam Bala, muna jin ka.
Yawa, yawa, fata na dai da kuma roko na gwamnati da kuma al'ummar kasa.
Eh.
A kara hakuri da abubuwan da ya faru na wannan shekara, ko mu ci gaba da addu'a wata shekara mai zuwa. Allah, abin da muka gani na bacin rai, Allah kada ya maimaita mana.
To Allahumma amin. Muna godiya.
Kuma gwamnati kuma, yawa, gwamnati kuma kungurin da take yi na cewa za ta janye sojoji daga Maiduguri ta mai gurbin su da ɗan sanda da hukumomin tsaro na farin kawo, wato civil defense. Allah Ubangiji ya ba su karfin gwiwan daurewa da su kawo mana abin da muke bukata a ƙasa baki da.
To mun gode malam Bala, bari mu tafi jihar Jigawa. Wake magana?
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babanga Jami'in Trader Ringin daga jihar Jigawa, Najeriya.
To malam Yusuf, muna jinka.
To a gaskiya ni magana da zan yi game da ainihin gwamnatin Najeriya da ta yi bayanin cewa hakika a wannan shekara ta 2020 da za a shiga za ta janye ainihin wato jami'an tsaro daga wasu sassa daban-daban. To ina gani wannan gaskiya babban kuskure ne, domin in mun yi tunani mu duba abin da ya faru a makociyarmu jamhuriyar Nijar, mu duba abin da ya faru a ainihin kasar Mali. To don haka gaskiya ina ganin bai kamata a janye sojojin Najeriya daga ko ina ba inda suke aikin nan, domin sojojin Najeriya ba sun yi wa Najeriya kaɗan, ko kuma in ce jami'an tsaron Najeriya fi.
To mun gode, bari mu tafi jihar Niger. Wake magana?
Mahammed Danjuma, kamfanin Bori.
Malam Mahammed, muna jin ka.
Gaskiya ni ma kamar yadda mai wannan magana na kafin ni yayi. Gaskiya bai kamata a ce an kwashe sojoji a inda ake samun matsaloli a Najeriya ba. Saboda yan sandan nan gaskiya ba za su iya ɗaukar laluran nan ba.
To me yasa ka ce haka?
Saboda da Maiduguri da Zamfara da Katsina, in ka ga halin da ake ciki yanzu, har ma da Neja.
To kana nufin su yan sanda ba za su yi wani? Kana nufin yan sanda ba za su yi wani katabus ba kenan?
Wallahi ba za su iya ba. Dan sanda nawa ake samu a gari?
To mun gode, bari mu tafi jihar Kebbi. Wake magana a Kebbi?
Sunana Idris Umar Dankani.
To Mala Idris, muna jinka.
Ina kira daga birnin Kebbi.
Muna jinka.
To ina fatan alheri ga shugabannin ma'aikatan VOA.
To muna amsawa.
Tun ga ma'aikacin ku kai unifaji, gaskiya na yi shekara goma ina kokarin kiran ku ban same ku ba.
To yau gashi Allah ya baka sa'a.
Tabbas ina yi mawa ta alheri da grace da sauran ma'aikatan ku duka.
To muna godiya.
Ubangiji Allah ya nuna mana sabon shekara lahiya.
To muna godiya.
Sojoji Allah shi kare. Ubangiji Allah ya haɗa mu da alheri mai yawa. Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasarmu lahiya da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya.
To muna godiya, muna godiya.
Ina yi muku fatan alheri, Ubangiji Allah ya kare.
To amin ya Allah, muna godiya. Malam Idris Umar Dankani daga jihar Kebbi. Muna da kuma kira daga jihar Zamfara. Wake magana?
Kana tare da Alhaji Bala Usu.
Alhaji Bala, muna sauraron ka.
To ni ma wannan shekara ina jin daɗi da abin da ya faru ga al'amura, amma kuma matsalolin da suka faruwa Najeriya, to Ubangiji Allah ya ƙara kawo mana sauƙin su.
To amin ya Allah. To wani kira gare ka, wani shiri kai mai ita sabuwar shekara?
A shi insha Allah mai shi mai kyau, kuma in Allah da in Allah kai mu gobe insha Allah za mu nuna manufarmu da jin daɗin mu. Allah ya kai mu sabuwar shekara.
To mun gode malam Bala. Shau ma sauraro, iyakan abinda za mu yi ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Ita ma rana ce, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice. Wasanni a taƙaice.
irin yadda ake ci ana ci gaba da wasan kokowar gargajiya a birnin maradin jamhuriyar Nijar, inda jahohi guda takwas na kasar suka zuba yan kokowa goma goma waɗanda ke goga da juna, kuma kowace jiha sai ta gamu da yar uwarta a tsawon kwanaki goma, inda za a fidda zakaran ƙasa na takobi na kokowar gargajiya. Ita dai wasar kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a jamhuriyar Nijar, kuma a shekarar bana ana karo na 41 ne a birnin na Maradi, inda hukumomin jihar da hukumomin wasanni na kasar da sauran ministoci suke can Maradi suna jagorancin lamarin tafiyar kokowar ta gargajiya. Kokowar dai ana ci gaba da yin ta yanzu haka, inda a daidai lokacin da nake shirya wannan labarin wasannin na ranar yau ake can ana karawa tsakanin Doso da Tilaberi, amma da safe an gwabza tsakanin Tawa da Maradi, inda Tawa ta sha kashi a hannun Maradi da shidda da biyu da mutuwar tsaye daya, yayin da ya mai da Agadas aka tashi takwas da biyu a karkashin Nasar yan ya mai din. A dai kokowar yau da safe ita ya mai tana da yan kokowa guda hudu da suka rage mata, yayin da Agadas ke da daya, sai kuma Maradi da ke da yan kokowa biyu, yayin da Tawa take da daya. Doso tana da yan kokowa shidda gabanin Soma kokowar ta da Tilaberi a yau Marece, sai Zandar da Difa. Tilaberi ita ma tana da dan kokowa daya. Idan muka dan waiwayi wasannin da suka gabata a shekara ta 2019 mai karewa nan da dan lokaci kalilan, jamhuriyar Niger ana iya cewa ba ta sha dadi ba a wasannin kwallon kafa na harko. Dai Niger bata samu shiga wasannin kwallon kafa ba na kofin nahiyar Afrika wanda ya wakana kasar Misira. Haka zalika a bangaren wasannin mata na kwallon kafa, Niger din ta sha kashi a wasannin wafo waɗanda suka wakana yammacin nahiyar Afrika. Haka zalika a wasan matasa yan kasa da shekaru 20 da aka yi a jamhuriyar Niger na kwallon kafa din na nahiyar Afrika, Niger din bata samu kan labari ba domin bata kai ga wasan kurista da na ƙarshe ba, wanda ke iya bata damar ta kai ga wasannin kofin duniya na kwallon kafa na matasa yan kasa da shekaru 20. Sai dai nasarorin da Niger din ta samu sun taho ne a wasannin kare kai na taekwondo, inda yan wasarta da suka halarci wasannin kasashen nahiyar Afrika da aka yi a kasar Morocco suka taka rawar gani sosai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma barin ba ka almasi dama ya kawo muna labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, yau dinnan Talata kungiyar kasashen Laraba ta yi kiran da a dawo matakan hana abin da ta kira tsoma bakin kasashen waje a Libya bayan cimma wata yarjejeniyar soja da harkokin teku da kasar Turkiya ta yi da gwamnatin Libya da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita a wani taro a hedkwatar kungiyar da ke birnin Al-Qahira, kamar yadda kasar Masar ta buƙaci a yi. Wakilan dindindin na babbar kungiyar da kasashen Larabawa sun amince da wani kuduri mai jaddada wajibcin hana tsoma bakin wanda ka iya janyo kwararowar masu tsatsauran ra'ayi cikin kasar ta Libya.
To masu sauraro, da takaitattun labaran namu muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu baki daya a cikin wannan shekara ta 2019. Ta da fatar Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya nuna muna sabuwar shekara ta 2020 lafiya. Da fatar Allah Ubangiji ya karba muna bukatunmu ya kuma ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya hada kuma ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan namu na wannan dare, sai ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.